الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya dade mu wannan yini mai tarun albarka yinin asabat wanda yau watan Rabiul Awwal iya da kwana 19 hijira na da shekara 1444 daidai da 15 ga watan 10 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe domin sa dan ba cikin sabon littafinmu na Aqda'ul Musallin wanda darasi biyu da suka gabata Allah ta'ala ya nuna mana karshen karanta littafin na Sharh Usulus Salasa na babban malami Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin wanda Allah ya ba mu iko mu karanta shi cikin darussa 94 a wannan masallaci bayan kammalawa bisa shawarwari da ƴan uwa kuma Allah ya kaddara yau zamu ga sabon littafi wanda ya amsa sunan Aqda'ul Musallin kusakuran masallata kusakurai na masallata a cikin sallarsu wanda babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq al-Mushawi ya rubuta. Mushawi dai sananne ne wajen karatun Al-Qur'ani. Duk wani dalibin ilimi da malami ya san Mushawi. Qira'arsa mashhuriya ce. Maryasa sai dai a faifaya amma shine ya fara zuwa da irinta. Allah ta'ala ya masa rahama. Shine ya wallafa wannan littafi. A gurguje kafin mu je shi waye Muhammad Siddiq Mushawi. Akwai gudunmawa da muka samu ta kofin littafi. Akwai bawan Allah da ya kawo kofi guda 5 yace a zabi daliban ilimi zakakurai a ba su wanda karatun su ba na mako mako bane kullun suna dubawa akwai wani bawan Allah da ya bada kudi a sai littafi kofi 20 shi ma yayi sadaqatul jariya bangarori guda 3 mahaifiyarsa da mahaifinsa da shi kansa kuma da iyalinsa wannan littafin yanzu haka ina tsammanin sun shigo cikin garin Gombe in Allah ya yarda dan na dan jirkin ta amma ban zo ba ko za su zo same ni amma dai tabbas suna hanyar karasuwa in Allah ya yarda saboda ka waɗannan bayin Allah guda 2 yanzu haka muna tare da su sai dai babu bukata mu ambaci sunayen su wanda suka yi domin shi shine Allah ya sani kuma Allah ta'ala ya biya su da aljanna Allah ta'ala ya biya su da alkhairi bukatun su da suka sa a ga abun Allah Allah ya biya musu abinda suke jin tsoro na fitina a rayuwa da mu da su gaba ɗaya Allah ya tsare mu kuma Allah ya ƙara mana yawan su a cikin al'umma wanda za su dinga taimakon addini da irin damar da Allah ta'ala ya ba su a Muhammad Siddiq al-Mushawi mutumin Misr ne Egypt wannan ta muta Egypt ta Afirka din nan an haife shi a 28 ga watan Rabi'ul Thani hijira na da shekara 1338 a wani gari da ake ci masa Mishawa wannan yawon din ya unnasu ba ce ake ci masa Mishawi amma Mishawa sunan garin Allah ta'ala ya taimaki da hadar alqur'ani tun iya dan shekara 8 tun iya shekara 8 Allah ta'ala ya bashi hadar alqur'ani mai girma ya taso a gaban mahaifinsa a usra familin su makarantar alqur'ani ya tasirantu da babansa kware da gaske wajen koya masa alqur'ani da ilimin muka na alqur'ani din bayan ya kammala hadda da ilimin mukan abinda suka shafta jawidi tafsiri ulumul qur'an duka ya tasirantu da wannan a wajen mahaifinsa mahaifin shi ne as-siddiq al-mishawi shi kuma dai shi ne muhammad siddiq al-mishawi Allah ta'ala ya musu rahama gaba daya. A iya garin su mai shawa sai tashi ya tafi Al-Qahira, babban birnin Egypt ko Misra. Ya tafi can tare da amminsa, dan uwan mahaifinsa, shi ma wani makarancin Al-Qur'ani da yake ci masa Sheikh Ahmad Sayyad. A Al-Qahira Siddiqi Mishawi ya haddace ɗaya cikin hudun Al-Qur'ani. Ma'ana an kasa Al-Qur'ani hudu, to ya samu kaso ɗaya cikin hudun haddasa a Al-Qahira a shekarar Hijira a shekarar miladiya 1927. Daga nan suma ada ila baladihi al-Mishawa, sai ya dawo garin haihuwarsa. Fa atammal hibzul Qur'an wa dirasatihi, sai ya ƙara sahadar Al-Qur'ani da ilimin muka cikin Al-Qur'ani a gun mahaifinsa da waɗansu malamai irin su Muhammad an-Namuki da Muhammad Abul-Ala da Rishwan Abu Muslim, wanda suna cikin malaman Muhammad As-Siddiq al-Mishawi, Allah ta'ala ya masa rahama. A ya uddu adu a alani hadal majal, shi ana lissafa shi ɗaya daga cikin turaku a duniya wajen karanta Al-Qur'ani mai girma. Duniyar lokacinsa har ma yanzu sun yadda da Muhammad Siddiq al-Mishawi makarancin Al-Qur'ani. Wannan ɓangaren an sallama masa majal ne da babu jayayya a kan al-baririn, wanda Allah ta'ala ya shaharantar da su, karatun su ya fita ya zagaye duniya. Wal mashhurina ala mustawal alam, a duk duniya an yadda da qira'ar Muhammad Siddiq al-Mishawi. Wahid ruwatu at-tilawa al-mutamayyizin, iya ɗaya daga cikin wanda Allah ta'ala ya ba su ƙarfin tilawa, wanda daga jin muryarsa an san shi ne, muryarsa ba ta buya. Al-mutarattila al-mujawwada, wanda karatu ne mai kyau kuma tsararren karatu wanda aka yi da ka'idojin karatun Al-Qur'ani mai girma. Sajjala al-mushaf al-murattal bi riwayati Hafiz an-Asim, yayi Qur'ani a cikin cassette, complete Qur'an a cassette, wanda yayi shi da riwayati Imam Hafiz an-Asim, ya karanta Al-Qur'ani tun wancan shekaru. Yau ya kai shekara 55 da mutuwa, amma tun a lokacin yayi Qur'ani ya karanta shi a cassette, complete Qur'an a cassette, sama da shekara 55. Wa kana qari'an bi iza'ati al-misriya, yin makaranci ne a gidajen radio da television na Misra. A lokacin sa in ka ji karatun Al-Qur'ani nasa ake sawa da television da radio na Misra, duk su karatun sa ake yadawa. Aqidarsa aqida ce ta Ahlus Sunna wal Jama'a, ba dan bid'a bane, an gane ko? Aqidarsa ta Ahlus Sunna wal Jama'a ce. Mahaifinsa Siddiq al-Mishawi, iya da ɗan uwa shi ma makarancin Al-Qur'ani Muhammad Siddiq al-Mishawi, wanda mahaifinsa ɗaya da shi wancan din. Iya da mihina, inda ya fi ƙwarewa a rayuwarsa shine qira'atul Qur'anul Karim, a wannan fagin ya fi ƙwarewa. Iya jin luga ta mutanen Misra, kuma iya jin Larabci, tsantsan Larabci. Ya yi aure iya da mata guda biyu, ɗaya matar ta haifa masa ‘ya’ya maza guda huɗu da kuma ‘ya’ya mata guda biyu, ɗayar kuma ta haifa masa ‘ya’ya maza guda biyar da ‘ya’ya mata guda huɗu. Ɗaya daga cikin matarsa ta biyun, shekara ɗaya kafin mutuwarsa ta je aikin hajji a can, Allah ta'ala ya mata rasuwa. Da shekara ta dawo kuma shi ma mijin nata ya bi shi, Allah ta'ala ya masa rahama. Imam As-Siddiq al-Mishawi ya rasu a ranar 5 ga watan Rabiu Tsari shekara ta 1389 a wani yinin Juma'a. Ya ɗan yi jinya, kuma duda jinyar bai daina karatun Al-Qur'ani ba. Waɗansu ma daga cikin masu tarihi sun ce iya karatun Al-Qur'ani ya rasu, iya cikin karanta Al-Qur'ani Allah ta'ala ya mai rasuwa. Ya rasu ranar Juma'a wanda ta yi daidai da 25 ga watan Rabiu Tsari, kuma a shekarar Hijira 1389. In ka lissafa a miladiya shekararsa 53 da rasuwa, a hijiriya kuma shekararsa 55 da rasuwa a yau. Allah ta'ala ya masa rahama, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Wannan a taƙaice shine tarihinsa da garinsu da irin ƙoƙarinsa da irin baiwar da Allah ya masa a karatun Al-Qur'ani. To bayan wannan kuma sai ya shigo fagen ilimi har ya bada gudunmawa, gashi nan za mu amfani da ita yanzu insha Allah. yayi amfani da damarsa ya rubuta littafi mai suna Aqba'ul Musallin. Abinda ake nufi da Aqba'ul Musallin shine kusakurai na masallaci na masallata, kusakurin da suke afkowa a cikin sallah. Abinda kake yi kazata hakan daidai ne, amma kuma shari'a ta ce kuskure ne. Ya nusar da kai ba da ra'ayi ba, ba da son zuciya ba, da dalili na Alkur'ani ko sunna ko magabata, sai kuma a gyara. Domin ita sallah ita ce azamul ibadat, ba wata ibada da ta kai sallah da gangar ciki za ta aikata. Bayan kalmar shahada abinda zai biyo baya shine sallah. An fahimci wannan? Ya zabi wannan mawdu'i domin muhimmancin sallah a gun musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Farkon abin da za a fara bincikawa aikin da bawa yayi a gobe alkiyama shine sallah. Idan sallah ta yi daidai duk al'amura za su daidai insha Allah. Idan kuma sallah ta baci ba abin da zai gyara ta. To wannan kadai ya isa yasa ba za a gaji da karatun sallah ba. In dai ka yadda ita ce farkon abin bincike game da aikin ka a gobe alkiyama, to ni kam a fahimta ta musulmi bai kamata a ce ya gaji da karatun sallah ba. Idan ya tsaya ya inganta ta yi ta kamar yadda shari'a ta koyar, to ana sarin idan ya mutu ya samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya mana albarka. Aqba jami'i ne na kusakurai. Kalmar akwai sulasiya akwai ruba'iyya, akwai qat'un shine ganganci, akwai aqba'un kuma shine kuskure. Kamar rabbana la tu'akizna in nasina aw akhta'na, kusakurai kenan. Can kuma inna qaruna inna hamana wa qaruna wa jundu ma kanu khati'in, can kuma khati'in masu ganganci, nan kuma muqti'in masu kuskure. An fahimta? Kamar muqsitin da qasiduna, wa amal qasiduna fa kanu li jahannama hataba. Qasidun zalimun kenan, muqsitun kuma adalun kenan. Inna Allah yuhibbul muqsitin, can kuma qasiduna fa kanu li jahannama hataba. Kalmomi ne iri daya amma suna da bambanci wajen zubin kalma din. Allah ta'ala ya samu dace. Akwai wani malami a Jami'atul Azhar ta Misra, ana ce masa Dr. Mahmud Abdulrahman Al-Mun'im, malami ne a kulliyatul Shari'atul Qanun, shi ne tahqiqul litab, ya duba shi kuma ya tabbatar da abin da shi mai shawo yayi daidai. To wannan mukaddima sai zan fara karanta yanzu insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim taqdim, kamar gabatarwa introduction kenan, yake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa tatimmu salihat, dukkan wa'ansu ni'imarsa ce take cika dukkan ingantattun abubuwa. Duk wani abu da gangi salihi, in mutum ne, in aiki ne, in menene, in dai abin ya bayyana wajen nagarta da cika, to Allah ne ya cika shi. Ni'imar Allah ce da cika shi. Ni'imar Allah ita ce take sa abu ya zama mai kyau, take sa ya zama abu ya zama fa'id mufid, mai fa'ida kuma wanda za a amfane shi. Fa huwa as-sahibul minna wal fadl, shi Allah shine ma'abocin minna, kyauta da baiwa, wal fadl kuma Allah shine ma'abocin falala. An fahimta? Dukkan wata baiwa da falala, in ka ga wani bawa da ito Allah ne bashi, ba wayansa ba ne, ba ƙoƙarinsa ba ne, duk ƙoƙarin mai ƙoƙari to sai ya samu taimakon Allah cikin ƙoƙarinsa yake yiwa. Ƙoƙarin naka ma ba zai je ko ina ba, sai ya gamu da yardar Allah da baiwa ta Allah subhanahu wataala. Shi ne sahibul minna wal fadl wa lahu sana'ul jamilul hasan, Allah shi ne ma'abocin yabo, yabo mai kyau. Shi ne afana aljamil, kyakkyawan yabo yana ga Allah. Alhasan kuma yabo mai kyau yana ga Allah. La yuhsa ahadun sana'an alayk, ba ɗaya da isa ya ƙididdige irin yabon da zai yi wa Allah. Huwa kama asna ala nafsihi, kamar yadda shi Allah ya yi kansa da kansa, dukkan yabo sai zai biyo bayan yabon da Allah ya yi wa kansa da kansa. Wafiqi ma yusna alayhi ahadu min khalqi, ya samu daidai da irin da yabon da ɗaya daga cikin halittunsa ya masa. amma tun kafin dan adam ya bude baki ya bi Allah, Allah ya bi kansa, da yace alhamdulillahi rabbil alamin. Ayya boya kare Allah ta'ala ya yi bukansa wanda shine ubangijin duniya gaba daya. A wata aya yake cewa walahul hamdu fil ula wal akhirah, godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe. Walahul hukmu wa ilayhi turja'un, Allah ya yi bi kansa, duk wanda zai bi Allah to bayan yaban da Allah yayi wa kansa zai masa. Wa ashhadu an la ilaha illallah, muna shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala. Zul jalali wal ikram, shine ma'abocin girma da karamci. Al jalala shine barin kasa da girma, wannan kalmar ana jinginawa Allah ita ne. An fahimta a Qur'ani ta zo a gura biyu da yawa, zul jalali wal ikram, zul jalali wal ikram, Allah ma'abocin girma da karamci. Girman Allah ba ka hada shi da girman wani daga cikin halittunsa, hakanan karamcin Allah ba ka hada shi da karamcin wani dan adam. Shine mai girman da babu irinsa, kuma shine mai karamcin da babu irinsa. Ya halice ka daga cikin kwayoyin miliyoyin kwayoyin halitta, ya kaddara kai ne zaka zama mutum, ya raya ka cikin mahaifar gyake marka akalla wata tara ko kasa da haka ko sama da haka, ya sanya ka a wani makani tabbatacce amintacce, qararin makin mahaifa kenan, tabbataccen gun zaman jariri kuma amintacce, ya sanya cikin kaddarsa ka zo duniya, ya ma baiwa da aka haife ka cikin musulunci, a musuluncin ma cikin sunna, cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai falla ta kare ai, ko anan Allah ya tsaya da mu, Allah ya mana fallar da ba za ta kirgu ba, ba za ta iyaukantu ba. Yama hankali, yama lafiya, yama arzikin ilimi da addini, ya mallaka ma wa'ansu abubuwa a duniya kamar mahalli ko ilimi ko ƴaƴa ko gun aiki ko hanyar neman abinci, duka wannan tana cikin falla ta Allah da yake wa bayinsa. A fahimta Allah shine mai falla, wanda fallarsa ta ga mai kowa da kowa, domin shine zul jalalul ikram wal fadl wal in'am. Allah shine ma'abocin falala ko ma'abocin ni'imtarwa, al in'am an ni'ima kenan. Duk wanda ganya cikin ni'ima to da sanin Allah ba hiye je ba kansa cikin ni'imar ba, dinne shine yaqbidu wa yabsu, duk wanda ga akwai hannunsa da yawa Allah ne ba shi, wanda kuma hannunsa babu da yawa kuntaci ma Allah ya san da shi. Wayan mai wayo da karfin mai karfi baya kai shi wani matsayin da ba Allah bane kai shi. Kasalanci da lalaci mai lalaci kuma ba zai hana shi kai inda Allah ya yanka masa ba. An fahimci wannan? Wannan ka'ida ce tauhidiyya wanda kowa ya kamata ya rike wannan. In ka ganka cikin walwala da ni'ima da daula to Allah ne so ka je wannan go. Zai amfani da kokarinka da iliminka da fikirarka ya kai ka wannan go. In an ga wani cikin wahala da takura to shi ma da sanin Allah. Kuma dama abun guda biyu ne, duk jarrabawa ce, da samun da rashin jarrabawa ce. Wala nabalukum bisharri wal khair fitna, Allah ce wa ansu daga cikin ku zan jarrabe su da alkhairi kamar lafiya ko arziki ko mulki, wa ansu kuma zan jarrabe su da kamar jinya ko talauci ko wani abu da ya kama da wannan, duka jarrabawa ce. Wancan bangaren a ga za su gode, za su fawwala wa Allah al'amarinsa, ko za su irin ta karu na su inna ma utitu ala ilmin indi, ai mun samu wannan dan ilimi na, ai ladi tamirin abali. To duk wanda ya sa wannan kalmar a cikin rayuwarsa to ya faɗi daga jarabawa da Allah ya masa. In ka dau mulkinka ko kudinka ko jarinka ko lafiyarka ko cigabanka a rayuwa, ka ika fawwala wa Allah shi, ka jingina hai da wasu dubarbaru da dubaru, to shikenan mutum ya faɗi a jarabawa. Haka nan wancan bangare na jinya ko talauci, idan ka kiyarda da sanin Allah ka dinga jefa kalmar kan wa'ansu bayin Allah, to nan ma ka faɗi cikin jarabawa. Faduwa ma mafi haddari ga wahala a duniya, kuma in ba a tuba ga wahala a lahira. An fahimci wannan? Saboda ka duk bangaren biyu jarabawa ne. Shi yasa ya ce Allah zai kalkala mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ita rayuwar gaba ɗaya jarabawa ce a ciki. Ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarraba ku cikin kowa zai kyautata aikin shi. Wanda Allah ya yi wa ni'ima ta mulki ko kuɗi ko ilimi, abinda ake bukata ya gode wa Allah kawai. Babban abinda Allah yake bukata da shi godiya, ita kuma godiyar nan kala kala ce. godiyar mai kudi ta sha bamban da godiyar malami, haka ne jaje kuma sai haka nan godiyar mai mulki ta sha bamban da godiyar dalibin ilimi. Zan muku basara, malamin addini ko dalibin ilimi ba abin da zai yi wa Allah ya gode cikin ilimin da Allah ya bashi Allah ya karanta, shine gode da zai wa Allah kawai. Ya karanta, ya karantar, ya sani, ya sanar, wannan ita ce gode da zai wa Allah. Mai kudi fa ungo ungo ungo, to shine godiyarsa. Talaka fa alhamdulillah alhamdulillah, shine godiyarsa. Mai mulki fa adalci, shine godiyarsa. An fahimci wannan? Kowane bangare akwai godiyar da zai wa Allah. Kar kana da kudi ko mulkin da talaka zai ce alhamdulillah Allah kai ma kama wannan, to ana binka bashi. Akwai bashin da ake binka. Malami ya tara ilimi, ya kwanta a gida baya karantarwa, to shi ma bai gode wa Allah ba. An fahimta? Duk irin abin da Allah ya mana baiwa da ni'ima, to ana buƙatar godiyarka a wannan layi kai wa Allah. Mulki adalci, dukiya kyauta, sadaka bayarwa domin addinin Allah ya ci gaba. Ilimi ya haɗa shi da karantar da al'umma abin da zai zama musu alkhairi a duniya da lahira. An fahimci wannan? To wannan shine godiyar da ake buƙata a yi wa Allah ta kowane bangare. To Allah shine ma'abocin godiya, wanda dukkan yabo da godiya na farko da ƙarshe ya tabbata ga shi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala. An fahimta? Kuma shine ma'abocin falla da ni'ima. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasul, muna shaidawa shugabanmu annabi Muhammad babba ɗan Abdullahi farin jakan, wanda ba a yi ba ko ba za a yi ba, ba wata mace da tsugunna ta haifi kamar annabi Muhammadu a baya, kuma a gaba ba za a yi ba, shi kadai an yi an gama da kansa kawai. Shi ne shugabanmu, macicinmu, jagoranmu, wanda zai kai mu ga aljanna insha Allah, Muhammad abduhu wa rasul, wanda bawan Allah ne ko manzon Allah ne. Arsalahu rabbahu bil huda, ubangijinsa ya aiko shi da shiriya. Manzon Allah gaba ɗayansa shiriya ne, tunda Allah ya ce wa in tudiuhu tahtadu, in dai kun mai da'a tabbas kun shiryu. Yiwa manzon Allah da'a shiryuwa ce. An fahimta? Duk abin da manzon Allah ya karantar a sallah ne, a tauhidi ne, a kasuwa ne, a gida ne, a mulki ne, bin wannan tafarkin shi ne shiriya. Duk wanda ka ganshi a shirye a gun Allah sunansa shiryayye, to tabarkin manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Ba wani guda za ka samu shirye a gun Allah in ka bar tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah ya ce in kun mai da'a kun shirye kawai. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'al rasul ila al-balagul mubin, duk mutumin da yake so ya tsinci kansa cikin shirye a gaban Allah, to yabi tabarkin manzon Allah, yabi sunna. Dukkan wahala, dukkan daɗi, kada su raba ka da barkin sunna. Ka riƙe wannan, ka dinga yi har zuwa ƙarshen rayuwarka. Wa abudu rabbaka ta ya'tiyaka al-yaqin, to wannan shine ribar rayuwa. Amma matukar daɗi zai kauda kai daga wannan tabarkin ko wahala, to babu shakka ba a ci ribar rayuwar duniya ba. Allah ya karɓi rayuwar mu a wannan tafarki, ya tashe mu akan wannan tafarki. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasulu arsalahu rabbahu bil huda wa dinil haq, Allah ya turo manzon Allah da shiriya da addinin gaske. Addinin musulunci shine dinul haq, addinin gaskiya da gaskiya kenan, wanda babu son zuciya, babu magudi, babu harma gaza a cikinsa. Duk abin da ya gani abu ne a bayyane. Musulunci ba abin da yake a koyi, komai a bayyane yake. Abu kaza kaza, abu kaza kaza, ilimin addini bayyana shi ake yi, ba koyi shi ake yi. Li yukmila bihi al-bayan ash-shamik, domin Allah ta'ala ya cika bayanansa, tabbatattun bayanansa da zuwan manzon Allah kuma da addinin musulunci. Ma'ana duk bayanin da Allah yake so bayi su ɗauka su yi aiki, to dalilin zuwan manzon Allah, Allah ya bayyana wannan bayanin. Kuma bayani ne wanda ba zai ƙare ba har zuwa alƙiyama. Shi yasa da Allah yi wa manzon Allah shine manzon ƙarshen zamani. Littafinsa shine littafin ƙarshen zamani. To sai aka yi wa littafin wata baiwa da ba a yi wa kowane littafi ba. Ƙur'ani yanzu ya kai shekara 1400 da wani abun, da sauka ƙarni 15. Amma a wancan lokacin da manzon Allah yake raye da sahabbai, Ƙur'ani in ya sauka zai yi daidai da wannan lokacin. bayan shekara 1400 da wani abu a yau in aka karanta ma wata ayar sai ka ji kamar ayo Allah ya saukar da ayar haka ne duniya koda za ta shekara biliyan a gaba to Qur'ani yayi daidai da wancan lokacin ba littafin da yake da wannan baiwar idan ba alqur'ani shine wanda baya tsuba diddadewar lokaci baya tsuba a yau aka buda ma wani ilimin na Qur'ani sai ka ji wallahi kamar yau Allah ya saukar da ayar domin shine mu'jiza khalida mukhallida ila qiyamis sa'a domin Allah ya cika risalar da shi sai Allah ya Qur'ani zai dau duk matsalolin duniya har zuwa karshenta ba wani abin da Qur'ani ya rage duk abin da ake bukata Qur'ani ya zo da shi tunda Allah ya ce ma faradna fil kitabi min shay ba abin da muka yi sakaci fa sai mun kawo shi cikin Al-Qur'ani mai girma an fahimci wannan saboda ka Al-Qur'ani mai girma shine mu'jiza babba daga cikin mu'jiza da Allah ta rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanu risalat kuma Qur'ani ya zo da bayanin risala da ta gabace shi annabi Musa ya zo ya yi gurmaya da Fir'auna Qur'ani ya ba mu labari annabi Nuhu ya yi gurmaya da mutanansa Qur'ani ya ba mu labari annabi Hud haka annabi Shu'aibu haka annabi Lut haka annabi Salihu haka duk annabawa Qur'ani ya ba mu labarin ya suka yi har gumurzon annabi Adamu da Iblis Allah ya ba mu labari wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fi al-ardi khalifa قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حسب كرشي muka ce malaiku ku gaida annabi adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirin duk wannan qur'ani ya ba mu labari shine bayanin risalat ya tura annabi musa zuwa ga fir'auna ka irin maganganun da annabi musa faɗa wa fir'auna da martanin da fir'auna ya dawowa da annabi musa duk qur'ani ya ba mu labari annabi Nuhu ya je shekara 950 iya da'awa Qur'ani ya ba mu labari an fahimta shi yasa idan kiyama ta tsaya idan an kawo mutanen annabi Nuhu alaihi salam Allah zai ce da su na tura muku manzona ya je ya nuna muku yanda za ku bauta mini inje Allah amma kun ki kun karyata wannan manzan kun ce ku ba za ku yi ba sai mutanen annabi Nuhu alaihi salam sai su ce Allah mu ba wani wanda yaje mana baka aika mana kowa ba in ma ka aika ba wanda yaje Allah ya ce ba wanda yaje suka ce ba wanda yaje sai Allah ya ce ina annabi Nuhu alaihi salam a kira annabi Nuhu Nuhu mun aika ka zuwa ga mutanen ka je ko baka je ba sai ce Allah na je mutanen ka sun ce baka je bai ce Allah na je sai Allah ya ce ka kare kanka da wani dalili kace ka je sai annabi Nuhu ya ce a tambayi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da annabi Nuhu shekara miliyoyi ne amma ya ce a tambaye mu mu za mu ba da shaida idan an tambaye ka me zaka ce zaka ce inna arsalna Nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin ke mu karantu alqur'ani domin qur'ani ya ba mu labarin zuwan annabi Nuhu da yanda suke da mutanansa Qur'ani ya ba mu labarin zuwan Annabi Salihu ya suke da mutanansa Qur'ani ya ba mu labarin zuwan Annabi Lut Annabi Shu'aib duk Qur'ani ya ba mu labari duk ƙaryatawar da aka yi wancan annabawan idan sun ce mu ba da shaida sai mu karanto ayar Qur'ani kuma Allah ya ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi in mun ba da shaida sai ya ce ko kun ji ya fi ku gaskiya ya ji ku ne ho ƙarita ku ce ba wani wanda za ku bauta wa kuma kanku za ku bauta wa saboda haka wannan iya cikin mu'jiza ta alqur'ani mai girma bayanu risalat fayukurjun nasu min adh-dhulumati ila an-nur qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk su aikin su dai ikrajun nasu min adh-dhulumati ila an-nur fidda mutaye daga duhun jahilci da shirka da bid'a zuwa ga haske imani da manzon Allah yazo sallallahu alaihi wasallam ya sami larabawa a lokacin suna da gumaka sama da 300 da wani ba a Ka'aba wani a gidansa da gunki a gonarsa da gunki a kasuwarsa da gunki ga gumaka a Ka'aba an fahimci wannan wa'ansu bautar rana wa'ansu bautar wata wa'ansu bautar wuta wa'ansu ma ba abin da suke bauta ba san ma Allah ba amma zuwan manzon Allah waɗancan da jiyan yau sai suka da su ne masu tauhidi an fahimta ya tsamo su daga duhun zalunci da kafirci sai zo ya tsaye da su cikin tashar imani da musulunci da sunna
shine li yukurjan natin da zulmati lan amma inda Allah ya ce Qur'ani iya wannan aikin manzo Allah ma iya wannan aikin kuma Allah ma da kansa iya wannan aikin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alif lam mim ra alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur amma himta ko manzon Allah an ce shi ma iya fidda mutane daga duhun zalunci zuwa ga sai imani Allah ce bi izni rabbihim amma duk aikin da suke da izinin Allah wa'azin me wa'azi ba shi da mutum sai Allah ya so amma himta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so babban sa Abu Talib ya musulunta kafin ya mutu yayi ta fama da shi yace ya amu kullu ilaha illallah ya kai babana kace la ilaha illallah idan ka fadi wannan kalmar ka mutu to ni zan tsaye ma a gaban Allah ba za a ma azaba ba aljanna zaka tafi ka fadi wannan kalma Abdul Muttalib baki ya san eka sa fada a lokacin ga Abu Jahil ko sani da sauran kafiran maka a targabu an dini Abdul Muttalib yanzu ba za ka yi kwadayi ka mutu kan addinin iyaye da kakanni ba kalmar sa ta karshe sai ce ana ala dini Abdul Muttalib ni ina kan addinin iyaye da kakanni a lanyen mutu manzon Allah ya damu da yawa sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shirye da wanda kake so ba Allah ne kadai yake da ikon shirye da al'umma a fahimci wannan to manzon Allah zai yi bayani amma Allah ne mai shiryarwa litukurjan nasa min adh-dhulumati ila nur bi idhni rabbi ila siratil aziz al-hamid da idhnin Allah zuwa ga tafarkin Allah al-aziz shi Allah shi ne mabwai al-hamid kuma Allah shi ne yabin godiya fahadallahu bihi min ad-dalala zuwan manzon Allah sai fidda mutane daga bata sai Allah ya shiri mutane dalilin manzon Allah daga bata suka shiryu idan kun duba dukkan masahabai duka in ba wanda aka haifa cikin musulunci ba kafin zuwan manzon Allah ba su san wani abu tauhidi ko sallah ba ba abin da suke ga su Umar dan Khattab ga su Abubakar Siddiq ga su Usman bin Affan ga su Ali bin Abi Talib manyan sahabbai amma kafin bayyanar manzon Allah ba su san ma me musulunci ba amma inda amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama to sadadiyyarsa sun shiryu gaba daya bayan sun shirye kuma sun shiryar an ce sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kuma sayyidina Usman a cikin mutane goma da Allah ya musu albizir da aljanna idan ka dauki Abubakar da Umar da Ali daga kan Usman zuwa shidan kasa duk shine sanadiyar musulunci su shi Usman bin Affan irin su Abdurrahman bin Auf irin su Sa'ad bin Abi Waqqas irin su wannan irin su Sa'id bin Zaid duk wannan ragowar guda shidan bayan Abubakar Umar Aliyu da shi Usman din to sauran shi da duk Usman ne musulunci da su da mu'amalar sa mai kyau da dukiyar sa da jawo wasu jikin su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan aikin kadai da yi bai sa ya bi shi ba bai sa mai yabo mai kyau ba amma a yau shi ma iya cikin wanda 'yan shiya suke zagin sa suna cewa yayi san kai a mulkin sa ya jawo 'yan uwansa a gwamnati kaza 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 da sauransu kuma Usman dan Affan idan kai rantsuwa da Qur'ani dan aljanna ba za ka yi kafara domin manzon Allah ya faɗa ce Usmanu fil janna hadisi mai inganci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da za a fita yaki yace a zo a taimaki addini Usman ya dauko raƙuma guda 100 da abinci na wanda za su haura raƙuman su bari a gidajensu da labtin raƙuman da duk abin da ake bukata kawai hawa za ka yi kai ka tafi kawai abin da za a ci a gidanka ma ya bari da ya kawo wannan guda 100 manzon Allah ya karba ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a da Usman ya ji dadin wannan addu'a sai ya karo raƙuma guda 100 yace manzon Allah ya kara wannan ya ji da manzon Allah ya masa addu'a ya masa addu'a sai Usman ya kara karo 100 raƙuma 300 da guzurin mahayansu gaba daya da duk abin da ake bukata akan raƙumi na yaki ya zuba haka shine manzon Allah ya faɗo ta kalma akan sa yace ma darra ma fa'ala Usmanu ba'da lahu daga yau babu abin da zai wa Usman cikas yana yi ga aljanna babu shi duk abin da zai yi ya yi ga aljanna haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma wani har wani kuma yake zagin sa yana cewa kaza kaza an ba fitewar basira ba wanda sun riga sun tafi lahama ka sabado wala kuma ka sabato an fahimta to irin waɗannan su ne manyan bayin Allah wanda suka yi amfani da damar su wajen yada addinin Allah wanda manzon Allah zuwan sa ya zama dalilin shirye su gaba daya wa allama bihi minal jihala ko manzon Allah Allah yayi amfani da manzon Allah wajen korewa mutane jahilci da duk ba abin da aka sani ba a san Allah ba ba a san sallah ba ba a san azumi ba duk rayuwar da kike da ka yake to zuwan manzon Allah sai zamto shine sanadiyar wayarwa da mutane kai wajen addini da fitar da jahilci me Allah yake so ko me Allah baya so wahada bihi ila khairus sabil kuma Allah ya shirye da al'umma dalilin manzon Allah zuwa ga tafarki madaidaici wanda yafi kowane tafarki alkhairi wa aqwamu tariq kuma hanya mafi tsayuwa hanya mafi zama daidai wa tarakana ala mahajjatil bayda manzon Allah ya bar mu kan gwadabi faratas hanyar da manzon Allah ya bar mu to hanya ce da za ta kai mu har aljanna sai dai in ka bar hanyar amma hanyar da ya koma ga Allah ya bar al'ummar sa aka ba inda za su kauce in ba aljanna ba aljanna za su ki yasa wata rana yayi wani zane a gaban Abdullahi dan Abbas dai dogon zane a gaban sa sai kananan zane anan kananan zane anan sai yake cewa wa anna haza sabili an gane ko wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine tafarki bane da ci ku bi shi sirati mustaqiman wannan mai kekken shi za ku bi sai ya ce amma wala tattabi'u subula kananan hanyoyin nan kar ku bi wannan kuna bin su fatafarraka bikum an sabili za su badda ku daga hanya madaidaiciya saboda duk abin da kaje ana kama ka ne ba a karanta ma Qur'ani ko sunna ba ko magabaci ka rabu da shi subul ne an gane ko ba siratun mustaqima bane ki siratun mustaqima baya buƙatar wani kwane-kwane abu ne a fili kawai ka karanta alqur'ani ka karanta hadisi kace ga yanda magabata suka yi shikenan abin da ake bukata kenan amma ina ganin ai abu kaza ake yi kuma dan an yi abu kaza kuma a ce ba kyau to kawo dalili mana wala atu burhanakum in kuntum sadiqin shi addini baya bukatar wannan abin da yake bukata dalilin yi waye a cikin magabata me dalilin sa dai hatta shi shugaban Allah ta'ala yana cewa walau taqawwala alaina ba'd alaqawi la aqadna minhu bil yamin da a ce za ka kirkiro wani abu ba mu muka ce ba ka ce a yi ba da yawon mu ba in ji Allah to da mun kama ka da hannun dama da mun ma kaza da mun ma kaza da mun ma kaza to kuma waye zai yi shanye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka tsayiwa akan wannan tafarki shi ne daidai wanda manzon Allah ya ce in dai ka bi wannan hanyar aljanna za ka tafi Allah ta'ala ka dauki rayuwar mu akan wannan hanya wa shari'atin karra da kuma shari'a mai haske wanda babu zalunci shari'a da manzon Allah ya bari babu zalunci a ciki shari'a ce mai haske mai adalci da mai kuɗi da talaka da malami da jahili da wane ne da mace da namiji duk shari'a ta yi wa kowa adalci babu zalunci a cikin shari'ar musulunci daidai kwaye zara babu shi wa tariqatun wadiha da tafarki a wadih wanda yake a fili wanda babu abin da ake a boye abu ne karara free follow gashi nan ga haram ga halal innal halala bayyin wa innal harama bayyin haka manzon Allah yace abu halal a bayyane yake kowa ya sani abu haram a bayyane yake kowa ya sani sai dai kin bin Allah da san zuciya da kuma ingizawar shi dan sai mutun ya dau wancin hanyar dauka hanya daidai shi la yazibu anha illa halik Allah yace ba wanda zai bace ibin tabarkin manzon Allah sai halakaki duk wanda ya gance ba a tafarkin manzon Allah ba to ka tausaya masa domin a tafarkin halaka yake iya zuwa karshe iya mutuwa to halakaki ya mutu shine la yazigu anna illa halik ba wanda zai kibin tafarkin da manzon Allah ya bari to sai mutun halakaki in kaga mutun in ya ta kokarin aikin addini kuma tafarkin ya saba wa manhajin manzon Allah wallahi ka tausaya masa wahalar banza yake yi wahala ce da ma ya bari Allah ba karba zai yi ba domin bin hanyar ita ce abin da Allah ya yi da ita tunda ya aika manzon domin ya nuna wa mutane ya za su bauta wa Allah hatta alqur'ani mai girma ma Allah cewa manzon Allah kadai zai fassara wa duniya alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kai ne za a karanta kai wa mutane bayani ba a yi da bayanin kowa ba sallah irin tasa ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli haji irin nasa ku zo a ni munasika ku dukkan ibada an ce irin tasa za ku yi irin tasa ba ba ta wani ba irin tasa domin shi Allah ya aiko kuma shi ne shugaba kuma shi ne jagora kuma ya ce in kun mai da'a tabbas kun shiryu shi yasa a wani hadisi yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba al'umman nan tawa dukkansu yan aljanna ne sai wanda yake sai sabai suka cewa mani a baya rasulullah manzon Allah wane ne zai ga aljanna kuwa to ku tsaya ku ji wata hikima da manzon Allah ya fara yace man ada'ani da kalal janna duk wanda ya mun da'a zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba ne shine ya kiga aljanna haka manzon Allah ya fara wanda ya saba me ya kibin abin da nazo da shi ya kibin abin da sahabbai na suka tabbato aka ya dan wani sabon abu ya dauka shine tsarin sa addini to shine ya kiga aljanna amma wanda ya hakura kan tafarki da sahabbai na ya mutu akan wannan layin to ya min da kuma shi dan aljanna ne Allah ya karbi rayukan mu a wannan tafarki sai malaike cewa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya fadi cikin alqur'ani mai girma قل هذه سبيلي ادعو الى الله قل لن في الى امرني كما الله يأتي منزل الله كتي قل في الى امرني فإله ضمير مستتر تقديره انت قل انت يا رسول الله منزل الله كتي دسو هذه سبيلي كنغا wannan tafarkin da nake ka wannan musuluncin shine hanya ta inji manzo Allah kuma Allah ne yace ka fada wa duniya wannan musuluncin da nake shine hanyata shine tsarina shine komai da komai nawa anan nake shine hazihi sabili ad'u ila Allah akan tabarkin nake kira zuwa ga Allah duk abinda manzon Allah zai kira ne zuwa ga Allah cin abincinsa koyarwa ne tafiyarsa koyarwa ce zamansa koyarwa ne wa'azinsa koyarwa ne baccinsa koyarwa ne duk abin da manzon Allah ya koyarwa ne shine akan wannan tafarki ad'u ila Allah nake kira zuwa ga Allah amma sai ci ala basira duk abin da zan yi ina da hujja shine basira ai al-hujjatul wadhiha ba da ka nake yi ba duk abin da ga nayi ko na ce ku yi to Allah ne ya bamu doka ni ma ba kirkirwa nayi ba shine ma'anar ala basiratin ana wa man tabi'ani hakanan duk mabiyina na kwarai shi ma iyakan hujja wajen al'amuran sun addini wa subhanallahi wa ma'ana min al-mushrikin sarki ya tabbata ga Allah bana ɗaya daga cikin masu shirka ayan tana cikin suratu yusuf aya mai namba ta 108 sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in sigaran Allah da amin su tabbata gare shi da alayensa da safansa gaba daya amma ba adu bayan wannan fa inna a'zam ma uniya bihi al-insan mafi girman abin da dan adam zai kula da shi wani ya kula kenan ka kula da shi fi hayatihi a cikin rayuwarka ta musulmi amru dinihi shine al'amarin addininka wannan shine mafi girman abin da za ka kula da shi duk abin da za ka yi to kwatanta shi da addini me addinin ke ci aka in samu ake to dora shi akan sikilin addini in wahala ce dorata akan sikilin addini in addini ya ce eh ba matsala kai ka je kai kawai amma matukar addinin ka ya ce da matsala ka kiyaye shi babban abu mafi girma da za ka kula da shi ya kai musulmi to amru dinik al'amarin addininka iz bihi takunu sa'adatihi fid dunya wal akhirah rukun addini da dora al'amura bisa turbar addini su ne za su saka samu cin nasara a duniya da lahira ba a taba samu wanda ya juya wa addinin Allah baya ya ci riba a duniya da lahira ba taba samuwa a duniyar ma karshen sa nadama ce da hasara amma mabiyin addini to shine zai ci ribar duniya kuma ya ci ribar lahira Allah ta'ala ya samu da ciki wa azaw ma yusabu bihi an-nas musibatu ad-din sai malike ce wa mafi girman musiba da jarrabawa to a ce mutun ya samu jarrabawa cikin addini a ce akwai wa'ansu wajibai da ba ka gabatarwa baka da kokarin ilimin addini kai addinin baka rike shi rikon daraja ba to musiba ta kare a wannan idh tahawwana kullu baliya dunaha dukkan wata bala'i to me sauki ce in ba bala'in addini bane du wahala wallahi in dai ba wahala bace a cikin addini ba ka yin wani abu to me sauki ce ka dau talauci ka dau jinya ai akwai mutuwa ko duk inda ka mutu ai magana ta kare ai to amma ita bala'in addini har lahira za ta bika a can ma balbalin bala'in yafi yawa ka kiyin sallah daidai ka kiyin azumi da kasasan zuciya kaza da kaza da kaza to masifa ce wanda ba ta da karshe mutum iya mutuwa ya jona da azaba da wahala ba iyaka kuma a gabansa shi kira amma duk wata wahala duniya bakin ta dai ka mutu kai ta kare in jinya ne in talauci ne in kamu ne in dauri ne bakin ta dai ka mutu kana mutuwa duk wata wahala duniya ka bin kwana da ita ita kuma wacce rayuwar da za a yi bayan mutuwa ba ta da iyaka ba ba ta da iyaka rayuwa ce sarmad ba ta da karshe in dadi ne ba shi da karshe in wahala ce ba ta da karshe ita kuma rayuwar duniya mai lokaci ce takaitacciyar rayuwa ce to idan mutum iya da hankali zai fifita takaitacciyar rayuwarsa akan rayuwar da ba ta da iyaka Allah ne fa yake fada in an sa in wuta a wuta sun malaya mutu fiha wala yahya ba mutuwa ko ba rayuwa haka za a dinga yi kuma hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan an sa yan aljanna aljanna Allah ya sa mu cikin su idan an kai yan wuta wuta Allah ya sa ba mu cikin su manzon Allah ya ce Allah zai ce ya dauko mutuwa ita ma halitta ce kamar wata dabba a zo tsakanin wuta da aljanna a tsaya sai a mala'ikan mutuwa a fuskantar da mutuwa halittar mutuwa zuwa ga yan aljanna a ce kun san wannan halittar sai yan aljanna mu ce in Allah ya yarda ba mu santa ba in ko ba kwa so ne in Allah da zamu ce ba mu santa ba ya mala'ika ba mu santa ba sai a karkatar da juyar da halittar mutuwa zuwa ga yan wuta su ma a ce kun san wannan ya ce ba mu santa ba ya Allah ba mu santa ba sai Allah ya ce hazihi al-maut wannan ita ce mutuwa duk wanda aka dauki ransa a duniya ita ce ta dauransa ita ce to ita ma yau kwananta ya kare shi yasa mala'ika ya yanka ta a ce ya ahla janna kuludun kuludun bila maut ya yan aljanna ku dawwama ku dawwama ba mutuwa ita ma mutuwa ta mutu ya yan wuta kuma ku dawwama ba mutuwa ita ma mutuwa ta mutu shikenan an rufe ba mutuwa wacce rayuwar ba ta da iyaka duk yadda zaka yi dan uwa kar kai wasa da addini wallahi duk kwazazzaban da zaka yi ka rike in dadi ne yazo ma ita ka tsantsan in wahala ce ta zo ma ita ka tsantsan ita da rayuwar duniyar lokaci gare ta kana faduwa kana mutuwa magana ta gare babu abin da za a fasa yanzu dai ka dau ka samu gari kamar wannan garin namu ko makamancin sa duk wani wanda yafi kowa kima da martaba a gare in bangaren kudi ne ko mulki ko ilimi wallahi idan ya fadi mutu ba abin da za a fasa yi ba ko za a fasa wani bane za a rufe kasuwa za a rufe ofisoshin gwamnati za a rufe asibiti ba za a ki zuwa gona ba abin da za a fasa yi sai dai wanda abin ya shafa a ji abin da ce Allah ya ji kansa Allah mai rahama amma ba abin da za a fasa yi to ka tuna duniya haka take ba sai ya ga yau ka san wani gine a shagonsa amma gobe sai a ce ya mutu jibi wani ne zai bude shagon ya shiga sai ga wannan fa abin ya aje da hannunsa ba wannan fa shi gina da kansa ba amma ya mutu ya bar mu kuma har abada ba zai dawo ba kuma abin da ya shuka inna alkhairi ne shi zai samu a can idan ma na sharri ne shi zai samu a can mu dinga tuna wannan ya yan uwa sai mu sawa zuciyar mu sanyi salama da sanyi amma wani abin da muke aikata mantawa muke da wancan tafiyar kaga mutun ya hayayyake ya kakkafe yayi kaza ya fita daga hayyacin sa duk kuma akan duniya wani ma zalunci zai amma sai ya tubure ya zama azalimi da gangan kawai to ka tana akwai mutuwa tana nan ba irin dan adam din da duniya bata ga bayan sa babu shi in nagarta ce da salaha ba ya annabawa yanzu ba annabi ɗaya jirgi a bayan kasa ba ma ane ba sahabi ɗaya da rigi a bayan kasa ba ma sai ba tabi ɗaya da rigi a bayan kasa kai shekara dubun farkon manzon Allah zuwa yanzu ba ɗaya da rigi a ce daga zuwa manzon Allah shekara dubu to ba ɗaya da zaka samu dan shekara dubun da manzon Allah ya rayu babu shi a wannan rayuwar duk sun tafi in kuma ka dauko mujrimanci ne aikin ka to ka duba irin su Fir'auna ba wanda sunansa sai da ya mimmita a Qur'ani saboda sama da 70 da wani abu Fir'auna amma yanzu yayi na ba dan Qur'ani ya zo da labarin sama lamba musan shi ba ba musamman wani jirgi bane ya kawo shi ba ko dan dai Qur'ani ya ba mu labarin sa ko shi ne muka san wani Fir'auna ga Qaruna in dukiya ce zar saka dagawa ba ai mutum ɗaya mai dukiyar Qaruna ba har yanzu a bayan kasa ba taba yi ba in dai dukiya ce mutum ɗaya babu shi iya ina yanzu ba shi shi ma ba dan Qur'ani ya faɗa mana ba musan shi ba ba musamman a ina aka yi shi ba to saboda kai ma kana nan a irin wannan tabarkin gaje ba idan kai abin alkhairi ka mutu zuwa za dinga tana ka da alkhairi Allah sarki wa ne shine yi kaza shine yi kaza to wannan shine ribar rayuwa kar a tana ka da shari a ce kai ai wane shine yi abu kaza kuma gashi ya mutu to wallahi wannan abin har kabarin ka zai bi ka yabon alkhairi ma kuma har kabarin ka zai bi ka Allah ya ba mu ikon gyara rayuwar sai malai yake cewa babbar musiba ita ce musibar addini izi tahawunu kullu baliya duna dukkan wata bala'i mai sauki ce mai rauni ce idan ka kwatanta ta da musiba a cikin addini lizayal ja as-salihun saboda ka bayin Allah na kwarai suke kokkomar da al'amarin zuwa ga Allah suke cewa a cikin wata addu'a da manzon Allah ya koyar wala taj'al musibatan fi dinina Allah kar ka sanya jarrabawar mu a cikin addinin mu ya Allah Allah kada ka sa wani abu ya hana mu bin gaskiya Allah kada ka sa wani abu ya gusar da mu daga tabarkin manzon Allah shine ma'anar wala taj'al musibatan fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablaga ilmina Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce babban burin mu ya Allah a ce duk bukatar mu duk wayen mu a duniya Allah kar ka sa wannan wala mablaga ilmina Allah ka sa karkasa duniya da ce karshen ilimin mu duk ilimin mu ya take a duniya kawai bamu da ilimin lahira bamu da ilimin addini Allah karka mai da rayuwar mu irin wannan burin mu Allah kada ka sa burin mu ya takeice a duniya kawai wannan manzon Allah ne ya koyar da bayan sa wannan addu'a wala taj'al musibatan fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mabaraga ilmina karka sanya duniya ta ce mafi girman cikin burin mu ya Allah karka sa kuma ilimin mu duk ya tige a cikin ilimin duniya wannan addu'a ce mai muhimmanci ya kamata mu dinga sawa na cikin addu'o'in mu Allah ka ba mu ikon saisaita rayuwar mu ta duniya ta daidai da addinin mu karka sa san duniya da bukatar ta da marmarinta da mararinta ya zama tuwa shi gaban addini to rayuwa ba ta yi kyau ba an yi asara amma duk abin da za a yi bayan addini sai malaki cewa wa hammu bayan bagi al-ihtimam bi fi umuri ad-din ba'd al-iman billahi azza wa jalla as-sala abin da yafi muhimmanci mayan bagin ihtimam bihi abin da yafi ka baka kulawa ta musamman a cikin al'amarin addininka bayan imani shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine as-salahi ne sallah kun ga malai ya fara zuwa kan mawdu'in littafi dubbancin shi fida ce yake bai ce komai a littafin ba yanzu farko abinda zaka fi baiwa muhimmanci da kulawa bayan kalmar shahada sai sallah izi hiya al-fasil bainal iman wal kufr domin ita sallah ita ce wanda ta raba tsakanin musulunci da kafirci manzo Allah ya ce al-ahadu allazi bayyana wa bainahum as-salah wa man taraka faqad kafar abinda ya raba mu da su sallah ce kawai in sun ki sallah sun kafirta fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata a fahimta duk wanda baya sallah kafiri ne kada an wannan magana ce tabbatacciya kawai in dai mutum musulmi ne iya sallah baya sallah ko yayi wata sallar riqiyin wata to abun Allah ba musulmi bane wa qad ibtaraha Allah subhanahu wa ta'ala ala al-anbiya ita wannan sallah Allah ta'ala ya dora ta wajibi kan annabawa duk annabi Allah ya bashi doka yi sallah alaihi musallatu wassalam siran Allah da aminci tabbata gare su wal umum as-sabiqin da al-ummatai da saka gabace mu duk an dora musu sallah wa hiya allati tali al-ikhlas bil ibada ita ce take biyo bayan kalmar shahada daga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma sallah bayan shahada sai sallah qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa sai ya ce wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima sai ya ce wa ma umiru ba mu umarce su da komai ba illa li ya'budullah sai dai su bauta wa Allah wannan shine dokar Allah akan bayin sa bautar Allah mukhlisina lahu din wani abin da yake nufi ikhlasi kalmar shahada kenan ku tsaya akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah abin da zai biyo baya shine iqamatu sala ba tsaye da sallah bayan kalmar shahada sai sallah sannan sai zakka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine kuma addini tsayayye duk wanda yake sallah yake bada zakka to addini sa tsayayye ne a gun Allah amma baka sallah baka zakka kuma kai musulmi ne kuma zakkar kana da yadda zaka bayar kana da iko Allah ya hori mana zaka bayar baka yi to wannan addinin ka mai rauni ne ba tsayayyen addini bane ana mana ishara lokaci yayi zamu samu matsaya nan insha Allah inda zamu tashi in Allah ya kai mako mai zuwa misalan umarnin da Allah ya bayar wa annabawa Qur'ani wajen yin sallah annabi Ibrahim annabi Isma'il da sauran annabawa gaba daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan kuma shine darasi na farko a wannan littafi darasi na farko a wannan littafi insha Allah Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya ya ba mu alkhairai cikin wannan littafi ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da tsayawa akan daidai ya ba mu ikon gane kuskure da kaurace masa gaba daya Allah ya karbi nidan mu kuma ya gafarta mana kusakuran mu wadanda suka gawo gudunmawa na wannan littafi Allah ta'ala ya musu albarka a rayuwarsu ya sanya musu albarka a cikin rayuwarsu shi ma masallaci da ya dawo nauyin wa'ansu daga ciki shi ma muna yi wa shugabannin masallacin adon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya taimake mu ya biya mana buƙatar mu ta duniya da lahira muna addu'a mahaifan mu da suka mutu Allah ya ji kansu sauran al'ummar musulmai duka wanda suka raga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh